yanzu kam za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga masallacin Isiyaku Gwamna tare da Modibbo Isa Shango da alarammansa wanda Dr. Jamil Isiyaku Gwamna ya dauki nauyin kawo muku.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
نعم الرحمن الرحيم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ayan uwa muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan majlisi inda muke karanta wasu ayoyi na Al-Qur'ani mai girma, inda yau muna rana ta 4 ga wata na Ramadana hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443, wanda ya zama daidai da 5 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa alaihi salam 2022, inda zamu tashi akan wannan aya da Allah subhanahu wataala yake magana akan Al-Qur'ani cewa darussan da muka ayoyin da muka fito na baya suna magana akan mushrikai da yadda suka isa karbi wannan Al-Qur'ani. To sai Allah subhanahu wataala yake cewa to hadha al-Qur'an, shi wannan Qur'ani da kuke gani kitabun wal litafi ne mai girma, wannan na kira ce ta ta'azimi ta girmamawa, ma'ana wal litafi ne wanda ba ku san shi ba, inda kun san girman sa da ainihin ba za ku ci karban sa ba. Saboda haka kitabun wani littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi, ma'ana mun saukar da shi anan Allah subhanahu wataala ya yi amfani da ma'ana kalma ta anzala a wajen saukar da Al-Qur'ani, wanda mafi yawa yakan yi amfani da nazzala ne a wajen saukar da Al-Qur'ani, a wajen saukar da Taurat da Injila da makamantansu kuma ai amfani da anzala. Amma dai bambancin su shine shi anzala abinda aka saukar da shi lokaci guda daya, nazzala kuma abinda aka saukar da shi a hankali hankali a hankali. To idan Allah ya kira Qur'ani da cewa anzalnahu mun saukar da shi, to yana wasu malamai suka ce yana ishara izuwa ga sauka izuwa ga ainihin daga baitu daga ainihin lahul mahfuz zuwa ga saman duniya na daya. Idan ya amfani nazzala kuma to sauka a cikin ma'ana watanni ko shekaru 20 da wani abu yadda ya sauka a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kamar yadda yake fadiya wata aya alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sai ce wa anzala at-taurata wal injila. A can yace nazzala at-taurata injila kuma yace anzala, saboda haka to anan wasu kenan yana ishara zuwa ga saukar da shi zuwa ga saman duniya ta farko. Saboda haka wasu malamai suka ce a wannan la farka ko saukowa na duniyan ma za a yi amfani da wata wannan kalmar anzala, tunda wancan abun balaga ne. Saboda haka kitabun anzalallahu, shi wannan Qur'ani mun saukar da shi inji Allah subhanahu wataala mubarakun mai albarka. Abinda ake cewa mai albarka shine abinda duk abinda karabe in karabi wannan abun kai ma za ka amfana duniya da lahira, wannan shi ake ce masa albarka. kamar yadda ake cewa Allah kuma ka bani albarkatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lalle wannan kuskure ne wani ya dinga cewa wai in ka ce a baka albarkatin Annabi Muhammadu to sallar sa za a baka ko azumin sa za a baka dan haka wai ba za ka fadi haka ba to wannan kuskure ne Annabi sallallahu alaihi wasallam albarkatin sa muke ce duniya da lahira saboda haka to Qur'ani ma anzalallahu ne to wani annabi ma yace wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wani annabi ma ya ce Allah ya sanya shi mai albarka ne duk inda ya shiga balle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wannan Qur'ani mubarakun iya da albarka albarkar sa za ta shafi ainihin al'umma ta kowanne bangare na farko albarkan alqur'ani ba ma abin da yake ainihin qur'ani albarka a cikin dukkan abubuwan da ake ganin su za a yi mu'amala da su domin shi qur'ani albarkar sa ta shafi mai karanta shi ta shafi wanda ake karantawa yana sauraro ta shafi wanda yayi dalilin a karanta ta shafi wanda ya bada wuri a karanta ta shafi wanda ya shafi alqur'ani da hannunsa ta shafi wanda yake kallon alqur'ani shi ma iya daga cikin ibada ka sa qur'ani a gaba kai ta kallon sa ba karantawa kake yi ba to nan ma Allah zai rubuta maka ainihin lada da haka qur'ani ma'ana albarkar sa ta shafi ta kowanne bangare da mutum ainihin yake nufi qur'ani ne da ya sauko albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ma yake cewa ba dan Allah ya aika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sannan ya sauko masa alqur'ani ba da shi da kansa yana cikin fargaba bai san me zai faru da shi ba amma tunda Allah subhanahu wataala ya kira shi da cewa ainihin amin wai muda'in samma aminin Allah ya aftin alqur'ani yake cewa shi malaika jibril aminin amintacce ne saboda haka to anan ne sai tabbatar da cewa ba zai halaka ba har ila yawmil qiyamati har abada to dan haka shi qur'ani ya zama albarka ga ainihin malaika jibril alaihi salam dan haka qur'ani babu abin da ya kai shi albarka shi yasa ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qur'ani mai yawan mai karanta yayin sifanta mutane bangare guda hudu yake cewa mai karatun alqur'ani mumini mai karatun alqur'ani misalin sa kamar ainihin dan itace ne uturujja dan itace ne mai kanshi yadda ka san dai a ce abarba a yanzu manzo Allah ya ce mumin da yake karatun alqur'ani yadda ka san abarba haka yake iya da kanshi sannan kuma akwai zaki in an sa a baki akwai dadi amma duk muminin da yake baya karatun alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin sa misalin dabino ne saboda haka in ka ci a baki akwai zagi amma in ka sa ba bai da kanshi duk muminin da bai karatun qur'ani kenan qur'ani ke ba mutum kanshi kenan na ainihin daukaka sannan duk munafiki mai karatun qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan munafiki ne amma yana karatun alqur'ani yace to misalin sa shi kuma misalin ainihin Raihana ainihin tsiro ne mai kyan gani fure ne mai kyan gani amma in ka sa a baki daci yake da shi kowa yana son kallon sa saboda kyan sa amma in an dandara a baki daci ne haka manzo Allah ya ce in dai munafiki ne yana karatun alqur'ani ma'ana kenan karatun qur'ani yana zayyana shi ya kara masa ado kenan saboda haka yake cewa to munafiki kuma da bai karatun qur'ani misalin sa kamar misalin a ainihin hanzala guna ita ce kuma in ka dandana daci ma'ana kuma ba ta da kanshi a baki ba ta da kanshi a hancin kanta da kuma daci to dan haka wannan shine misalin munafikin da ainihin baya karatun alqur'ani kenan a cikin wannan misalan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana karatun alqur'ani wani abu ne wanda yake zayyana ɗan adam imamutun ya samu kansa a mumini mai karatun qur'ani ya gai kasance mai kanshi kamar wancan ko ya samu kansa a matsayin munafiki wanda bai karatun qur'ani ya samu kansa kamar guna kamar dai da ya kawo wannan misalai guda hudu ashe qur'ani kenan wani abu ne wanda idan aka zo masa koda da ainihin dauda mutum ya zo masa yana karatu misali na zunubai to qur'ani yakan iya wanke mutum ya dawo ainihin haske har ya dawo ainihin abun so shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ahlul qur'ani ahlullah duk mutumin da ya zauna yana karatun alqur'ani to wannan shine mutumin Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa ainihin wanda ya tsaya wa ma dan sa ya haddace alqur'ani ya tsaya wa dan sa ya haddace alqur'ani ran tashin alqiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allah zai sa daura musu kambi na haske su zauna akan kujeru na haske mutane su dinga cewa wayannan su wane ne sai a ce wayannan su ne wayanda suka tsaya wa ayyan suka haddace alqur'ani saboda haka an yi tsammanin wasu annabawa ne saboda haka malamai suka zato kuma balu shi wanda ya haddace alqur'ani kenan da haka qur'ani wani abu ne wanda yake da albarka albarkarsa kuma ke shafan kowa kamar yadda ainihin aya ta fadi anan anzalallahu mubarakun sannan shine wanda duk halin da aka shiga in an koma aka rike shi to Allah subhanahu wataala sai yaye wannan halin da yake da mutum yake ciki yana cewa wannan zulmin alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa kasara shi qur'ani Allah subhanahu wataala yace Allah ya saukar da waraka a cikinsa duk wanda ya karanta shi dan wata cuta take damunsa to Allah subhanahu wataala zai dauke masa wannan cutan ainihin kafirai da azzalimai sune ainihin ba sa ganewa albarkacin alqur'ani an ruwaito cewa imamu nafi Allah ya dade shi daga cikin shugabannin masu karatu ya ainihin yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta masa qur'ani a bakinsa saboda haka da ya farka sai ya zama da cewa duk lokacin da yake magana ko yake koyar da qur'ani sai a dinga jin kanshi iya tashi wata rana almajiran suka ce ya imamu nafi wannan turare kake watsawa ne in ka zo koyar da mu qur'ani sai ke cewa wallahi ni turare ma bana son sa in na shafa shi ma yana damuna kadai dai na taɓa mafarki na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana karanta min qur'ani a bakina dan haka ainihin ina jin wannan ina farkawa kuma sai na dinga jin wannan kanshi din nan to duka wannan albarkacin alqur'ani kenan sannan shi qur'ani Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa makarantin sa Allah subhanahu wataala zai kiyaye shi a cikin kabari akwai wata kissa da Shehu Mushayyib Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kawo karkashin wannan aya yana cewa wani mutumi ne ya zama na cewa an ji an binne shi a makabarta bayan ya mutu kenan da haka a daga cikin wayanda suka binne shi nan akwai wani babban bawan Allah mai kashafi an juya za daga binne shi da kabari sai shi wannan bawan Allah sai ya ji wani kara na duka da ya ji karan duka sai ya waiwaya da ya waiwaya sai ya ga wani bakin kare ya fito daga cikin wannan kabarin sai yake magana da wannan karen a cikin karamarsa yake cewa kai kuma fa da naji kana ihu dukan da naji wa aka daka ne sai aini aka daka to kai din waye ne sai ni ne aikin sa mummuna dan haka ana shigar da ni kabari sai tsaye sura daga cikin surorin da yake karantawa sai ta zo ta ainihin da ke ne da kulki na fito da haka yanzu duk wani mummuna aikin sa ya riga da ya fito a cikin kabarin sauran kyawawan aiki da yake tare da shi da haka wannan albarkacin qur'ani kenan qur'ani ya masa sura guda ɗaya daga cikin qur'ani ta masa dafa'i daga mummunan ainihin ayyukansa da haka wannan ya daga cikin ma'ana abubuwan qur'ani kenan da haka qur'ani mubarakun kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi mubarakun anzalnahu mubarakun mai albarka ne shi qur'ani abinda kuma ake so ga shi wannan qur'ani a karanta shi a haddace shi a yi ta'ammuli da shi a kula da abin da aka faɗi a cikinsa domin ainihin wani ya taɓa yin hikaya akan cewa misali waɗanda suka watsar da alqur'ani amma in an kawo qur'ani mutum zai duba ya gani ya dinga girmama shi ya dinga ainihin takabbulinsa amma baya aiki da shi ko kuma a ce masa ga abinda qur'ani ya faɗi amma bai suka kula ba sai kawo ta hikaya ko hikaya ma'ana misali da ya misalta sai ce wani mutumi ne ya zama na cewa ya yi tafiyar neman dukiya ya bar iyalansa da 'ya'yansa sai ainihin ya bar musu abin da za su ci ya tafi wani gari mai nisa inda ya wasu watanni da yawa sai ya aiko wasiƙa ta farko da suka karbi wasiƙan nan iyalan na suka dinga sumbantan wannan wasiƙan suna jin daɗi sai suka buɗe akwati na karfe mai kyau suka ɓoye wannan wasiƙa ɗin nan ya sake bayan wasu watanni ya sake aiko da wata wasiƙa nan ma suka ɗauki wasiƙan suka jinjina ta suka ainihin saka ta a cikin akwati suka ɓoye ya sake aiko ta uku ma suka sake yin haka dan haka wata rana sai ya dawo bayan ainihin yayi wasu 'yan watanni ko shekaru da ya dawo sai yake cewa ina mahaifiyarsu matarsa kenan sai suka ce ai mahaifiyarsu ta rasu ta yi jinya kuma babu magani ainihin ba samun kuɗin sayan magani ba ta rasu sai ya sake cewa ina wane kuma daga cikin 'ya'yansa aka ce ai wane yanzu ya bar gida ma ya bi abokansa mutanen banza ina wance ai ta auri wannan mutumin banza nan da ka hana ta aure tun ba yau ba sai su to ni wasiƙun da na kawo muku kam ya kuke yi da su ne suka ce ai muna buɗe akwati ne mu sa turare mu fesa mu ainihin ajiye su sai ce a to ai wasiƙa ta farko akwai dukiya a cikinta da haka da kun kula da wannan dukiyan da ita wannan mahaifiyar taku da bata rasu saboda ainihin rashin lafiya ba ɗaya wasiƙar kuma wasiya daman na aiko wa shi wannan ɗanawa daman na san baya da shirya to na aiko da wasiya da sauransu a ciki wataƙila da kun buɗe a ya karanta da bai bi wannan abokan ba haka ainihin ita ma wannan na aiko wasiya akan cewa karfata ita ta aure wannan mutumin saboda mummunan mutum ne gashi da an buri an karanta kaga da ba aikata wannan ba to sai yake cewa ta wannan shine misalin wanda ya riki Qur'ani bai tsaya duba me a cikin sa ba amma yana girmama shi da ya ganshi a wani guri ya daga kada wata wasu su taka ya ainihin sanya shi a wuri mai kyau in ya ga wani ya dan daura ko bula akai kai dauke hulanka akai wannan Qur'ani ne yana kare shi yana komai amma ga abunda sakon da yake cikin Qur'ani mutum ainihin baya kula da shi to wannan misali kenan ya kawo na ma'ana abunda ya shafi Al-Qur'ani wanda ya watsar da Al-Qur'ani kenan saboda haka wannan shine kitabun anzalallahu mubarakun ma'ana mai albarka ne rayuwar dan adam gaba daya ba abinda Qur'ani ainihin bai shafa ba saboda ainihin malamai suna fadi shi Qur'ani yadda kasan ainihin yadda kasan ainihin manual ne Allah ya aiko yan adam da aka duk abinda kake nema na gyara ko na ci gaba ko na addu'a ko na tsari duk abinda ka sani Qur'ani iya kunshe da shi iya dauke da shi to da aka mubarakun mai albarka ne musaddiqul ladhi bayna yadayhi sannan shi Qur'ani yana gaskata abinda ya riga shi zuwa na littafai kamar ainihin at-taura da linzila Qur'ani yana gaskata abinda ma'ana suka fadi a baya baya ainihin karyatawa wannan kuma ita ce al'ada ta annabawa ita ce al'ada ta ainihin bayin Allah ba su san ainihin kore tafiyar baya ba a sai dai akwai ƙarin ilimi akan tafiyar baya sai a zo ainihin a gaskata na tafiyar baya sannan a zo a kawo ainihin sabon ilimi kuma a cikin wannan abun haka ainihin annabawa suke haka bayan Allah duk suka tafi saboda haka tafiyar da za ka ta fito tana kore tana zagin wata tafiya tana cewa wata tafiyar ba mai kyau ba ce sannan nata ne kawai mai kyau to wannan tafiyar mummunan tafiya ce saboda haka ma'ana musaddiqul ladhi bayna yadayhi Qur'ani yana gaskata abinda ya riga shi ainihin zuwa walitunzira sannan mun saukar maka da wannan alqur'ani ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan ka gargadi ummul qura mutanen ainihin makka wa man haulaha da wanda suke gefen makka din ma'ana sauran mutane da haka wannan qur'anin mun saukar maka da shi kai gargadi ga ainihin mutanen makka da wanda suke ainihin kewayen makka kewayen makkan nan bashi da iyaka har izuwa ga mu nan muna daga cikin man haulaha ne da haka qur'ani ya zo don ya gargadi ma'ana su ma'ana larabawan makka da kuma ainihin sauran mutanen duniya gaba daya wallazina yu'minuna bil akhirati wa innan wanda suka yi imani da lahira yu'minuna bihi suna imani da alqur'ani duk wanda ya imani da lahira to dole zai imani da alqur'ani duk wanda ya imani da alqur'ani kuma zai dinga ainihin dindina shi a ransa kuma zai dinga aiki da shi zai dinga ta'ammuli da shi kamar yadda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai idan suka rubuta aya guda daya wani lokacin sai sun yi awowi suna ta'ammuli me wannan ayan take fadi har ruwaito Abu Zarin Al-Ghifari Allah da shi ya taba ruwaitowa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yana sallah ainihin ta nafila bayan sallar isha sai da ya kai kusan tsakiyar dare ko gaba da haka yana ainihin karanta aya guda daya ita yake karantawa a tsayuwarsa ya tsaya ya yi ta tunani a kanta ita yake karantawa a ruku'insa ita yake karantawa a ainihin sujadarsa da Abu Zarin ya faɗi wannan kisa sai sahabbai ko abokan suka tambaye shi ya Abu Zarin to wannan ainihin ayan wace aya ce sai yake cewa ai wannan ayan da Allah subhanahu wataala ke cewa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan aya ce manzo Allah ya dinga yin ta cikin sallah kusan dare tsayin dare gaba daya saboda yana tuna girman ita wannan aya da kuma abinda Allah yake nufi a wannan aya har wato ainihin nana asma'a ya sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhuma cewa wata rana wani daga cikin ainihin mukarrabanta ya fitta ta da sallah tana karanta suratu at-tur a cikin sallan nan tana karanta suratu at-tur sai ta zo famanallahu alaina wa qina azabas samum ya fitta tana karanta wannan ayan famanallahu alaina wa qina azabas samum yace har sai kasuwa ya gama iya bukatar sai dawo ya samu tana maimaita ita wannan ayan famanallahu alaina wa qina azabas samum saboda me saboda ta'ammuli na qur'ani da kuma tunawa da wannan ayan abinda ainihin ta kunsa saboda haka duk wanda ya imani ayan qur'ani imani take kara masa kuma ainihin yana aiki da ita wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wa hum ala salatihim yuhafizuna sannan kuma nukta ta gaba duk wanda ya imani da ranar lahira to tabbas wayannan mutanen suna ainihin kiyaye sallar su ma'ana kiyaye sallar su in kaga dai ba su yi sallah akan lokaci ba to uzuri ne in kaga ba su salla a cikin jami'i ba to uzuri ne, amma in babu uzuri ba za su yi wasa da salla ba. Da haka duk wani wanda yace maka yana bin Allah, yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana bin manyan bayin Allah, amma kuma sai ya zama da cewa sallar sa yana wasa da ita, to wannan ainihin ba mu'mini bane. Saboda haka Allah yake cewa wallazina min al-zakirati yu'minuna bi wa hum ala salatihim yuhafizuna, suna kiyaye sallan su kaufa min iqabiha, saboda tsoron ukubar da Allah zai musu in ba su yi salla ba.
Wa man adhlamu mimman iftara ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله سبحانه وتعالى ومن أظلم أي لا أحد أظلم باب وندي في ظالمتي ممن افترى على الله كذبا كما وندي كاجيكاليا ya danganta wa Allah wani irin ƙarya bid'a'in nubuwati wa lam yunabba, ma'ana shi ba annabi bane yayi da'awan annabta, to wannan babu wanda ainin ya kai shi ma'ana ƙarya. A wannan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban nan suna nan ayoyin da yawa, da haka malamai sai suka yi sabani akai akan cewa to a can wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban wa qala uhiya ilayhi wa lam yuha ilayhi shay, wata ayan kuma ta ce wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba a ainihin cewa ta yi magana akan cewa wanda wa man zalama mana masallin Allah an yuzkar fasmuhu wa sa'ati karabiha, wanda ya hana ainihin zuwa masallaci ya fi kowa zalunci, wanda ainihin ya kaga wa Allah ƙarya ya fi kowa zalunci. Haka da ayoyin su nan da yawa wanda suke cewa babu wanda yafi zalunci, to amma kuma sai aikin ya zama daban-daban. To sai malaman tafsiri suka ce to me ake nufi da irin waɗannan, sai aka ce abinda ake nufi a wannan babi babu wanda yafi kowa sai wanda ya hana yin abu kaza. Misali a hana zuwa wani guri babu wanda yafi kowa zalunci kamar wanda ya hana a je masallaci, a yin ƙarya babu wanda yafi kowa ƙarya kamar wanda ya yi wa Allah subhanahu wataala ƙarya. Saboda haka ake daukan su wayannan wa man azlamu innan la ahada azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban, wanda ya kaji ƙarya ya danganta wa Allah subhanahu wataala. Wannan aya ta sauka akan Musailama bin Kazzab har zuwa ƙarshen ta, wasu kuma suka ce a iya wannan wurin da ya sauka kan Musailama abin da yake gaba kuma ya sauka kan Mughira, wasu kuma suka ce a ya sauka kan ainihin Uqbat bin Umaydin. Saboda haka to wannan dai ittifaqa ita kam la ahad azlamu wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban ta sauka kan ainihin Musailama na bin Kazzab. Musailama shine wanda ya zo ainihin ya aika ƴan aike guda biyu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ce masa ainihin min musailamati rasulillahi ila muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace daga musailama annabin Allah zuwa ga annabi muhammadu ma annabin Allah. Da haka fa innal arda ainihin nisfaini baini wa bainaka, kasa ta zama kashi biyu tsakanina da tsakaninka, dan haka kai annabcin rabin kaf duniya ni kuma in yi annabcin ainihin rabin duniya so kawo wasiƙa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya karbi wasiƙa ya duba aka karanta sai manzo Allah yake cewa to shin kuma kun yi imani da shi cewa shi annabin ne sai suka ce mun yi imani da shi sai ya ce to wallahi ba dan ɗan aike ba a kashe su ba da na kashe ku amma tunda ku ɗan aike ne ga ainihin amsa kuma yar masa to sai fa innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqina kasa ta Allah ne shike ba wanda ya ga dama sannan kuma da tashi ba da amsan da ya tsami Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ila musailamatul kazzab zuwa ga musailama al-kazzab shi yasa masa wannan suna na al-kazzab din nan da haka sai aka mayar masa da wannan wasiƙa to daga nan ne fa abu ainihin ya fara idan yaji an ce ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar masa da sura kaza shi ma sai ya ce unzila alayhi misluha an saukar min da irinta an saukar masa da inna adaina kal kausar sai ya ce ni ma an saukar min da inna adaina kal ikik sai ya ce inna adaina kal ikik saboda haka mutane suka ce wannan ba irin magana na manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam haka sai an saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ainihin sura wannan alamtar kaifa ala rabbuka bi ashabil fil sai ce unzila alayhi misluha ni ma an saukar min da irinta inna ayati ayyake cewa alamtar kaifa ala rabbuka bi ashabil fil sai ke cewa ainihin yana fadi da shi ma kirkiro malfilu malfil yana cewa alfil malfil ma adraka malfil lahu zanabun wa qurqumun dawil inna hadha la min kilkati rabbina la dalil yace wai giwa me giwa ai ainihin giwa tana da tsayin hanci tana da ainihin gajeren bindi wannan abu mamaki ne a wajen halittar Allah da ya faɗi haka mutanen su ma suka ce kai amma wannan ba irin Qur'anin Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam domin ita maganar sa har zuciya take shiga saboda haka ya dinga faɗi yana ainihin da'awa wanda karshe dai har an je an yi yaki da jama'ar shi Musailama ana ainihin yamama mutanen yamama ne da haka to wannan shine Allah subhanahu wataala ke ba wanda ya kaki ƙarya kamar shi wannan mutumin da ya danganta ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wataala aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un ko kuma yake cewa an min wahayi alhalin kuma babu abinda Allah subhanahu wataala ya masa wahayi wa man qala sa unzilu haka ma wannan wanda yace da sauran saukar da muslima anzalallah kamar abinda Allah subhanahu wataala ya saukar akwai wanda suke cikin almustaziun wanda suke ainihin ba'a ga Qur'ani da gaskiya ce akwai katabatul wahyi akwai wani wanda yana daga cikin katabatul wahyi yana daga cikin masu rubutun wahayi ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi ridda sai yake cewa irin wannan kam da ake saukarwa Muhammadu ni ma zan iya saukar da shi to da ya koma ainihin yayi ridda ya zama kafiri to shine Allah yake cewa man qala sa unzila muslima anzalallah amma kuma wani cikin ikon Allah ba an yi fatu makkata shi wannan mutumin ya sake dawa kuma duniya musulunta ya kuma ke ta musuluncin sa ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce man qala sa unzila muslima anzalallah walau tara ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam da zaka ga iz zalimuna yayin da wa'annan azzaliman suke fi ga maratil mauti a cikin magagi na mutuwa wal mala'ikatu basidu aidihim mala'iku sun shimfida hannayensu ilayhim bitarbi wata'azibi suna bugun suna azabtar da su yaquna lahum suna gaya musu don ainihin kuntatawa suna cewa akhriju anfusakum ku fitar da rayukanku ilaina izuwa gare mu linakbida hadan mu karbe ta ma'ana in an zo karbar rayuka yana bambanta tsakanin karbar ran mumini da kuma karbar ran wanda yake ba mumini ba wanda yake mumini mala'iku suke ainihin fitar rai da ainihin kansu ma'ana cikin jin dadi cikin sauki amma wanda suke ba mu'minai ba Allah idan ya sa aka musu azaba kuma sai su za a ba wa dama su zaro ran ainihin da kansu saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa to da ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zaka ga lokacin da wayannan mutanen ainihin suka ake sai su fito da ainihin rayukansu saboda haka to da jawabin laudin nan shine la ra'aita amran fazi'an da kaga al'amari ma'ana abun tsoro saboda haka sai Allah ya ce alayhim tuzauna a yau za a saka muku azabal huni azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq saboda abunda kuke fadi ga Allah subhanahu wataala wanda babu haqqi bi da'awan nubuwati da'awan annabta wal ihai da kuma da'awan wahayi kaziban dan ainihin kariya bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da yawa wanda suka yi da'awa na annabta akwai da yawa kuma wanda suka yi da'awa na ainihin shirka kenan barin addinin musulunci da haka wanda suka yi da'awan annabta na cikin su hadda mamace akwai wata bidiyo da'awan annabta to duka wayannan Allah subhanahu wataala yake cewa saboda suna fadin magana sai ghayrul haqqi ba tare da ainihin gaskiya ba domin ainihin shi ainihin abin da yake gaskiya har abada da kadan yake farawa kuma gan shi ya girma abin da yake ainihin ƙarya kuma za a gan shi ya taso amma sai gan shi ainihin ya lalace da aka to ghairul haqqi wannan magana da kuka yi babu gaskiya a kanta wa kuntum an ayati tastakbiruna ha kun zama kuna girman kai daga ayoyin Allah subhanahu wataala anil imani ba fa ainihin imani na'am
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
نعم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله سبحانه وتعالى كتوى ويقال لهم إذا بعثوا إذا أنت عشك فريرا أنت عشك القيامة ذا أتمتم ولقد جئتمونا فرادا كنزومنا منفردين عن الأهل والمال والولد ما لا كنزو باب لا باب عينهم دوكيا babu ainihin iyalai da haka kama khalaqnakum awwala marra kama yadda muka halice ku tun daga farko haka nan muka zo mana duniya da haka haka Allah subhanahu wataala zai fada wa ainihin kafirai ranan tashin alkiyama za ku zo mana ma'ana furada daddaya sannan kuma hufatan quratan ghurala ma'ana hufatan wanda suke ainihin babu kaya tsirara mutum ya zo duniya babu riga da wando a jikinsa balle hula balle rawani balle kuma wani kayan ado ko wani zobe ko wani agogo ko wani abu da dan adam yake sakawa ya takama da shi haka ma'ana shine kufatan kenan babu tufa sannan kuma quratan za ku zo mana a kufatan ba takalma quratan za ku zo tsirara sannan guralan kuma ba takalmi ko takalmi babu shi haka za a tashi ran tashin alkiyama a guralan masu loba ma'ana babu kaciya haka mutum zai tashi ran tashin alkiyama saboda ba wanda aka haife shi da kaciya a cikin ainihin mutane in ba ainihin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to haka kowa zai tashi ma'ana ranan tashin alkiyama hufatan quratan guralan saboda haka irin waɗannan ayoyi su ne ayoyin da ake magana akan kafirai sannan kuma wata rana a zamanin manzo Allah a zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbai suna magana akan cewa ya za a yi ne kuma a zo a yi ta yaƙe-yaƙe tsakanin musulmai dinnan wannan abun yana ba su mamaki ya za a yi musulmai su dinga yaƙi da junansu a ƙarshen ainihin tashin duniya sai ainihin Abdullahi bin Abbas yake cewa abin da zai kawo yaƙe-yaƙe shine Allah zai kawo wani zamanin da za a tashi wasu saboda son rai wasu kuma saboda jahilci ayoyin da aka yi magana akan kafirai sai su dinga ɗauka suna ɗora su akan ainihin musulmai sai saɓani ya dinga faruwa sai a zo a dinga yaƙar juna saboda haka al'adan Qur'ani akwai ayoyin da a wurin malamin tafsiri da an faɗe su an san da waɗanda ake magana akan su saboda haka ba za ka ce ranar tashin alkiyama dukkan wani wanda ya tashi tashin alkiyama irin wannan tashin zai yi ba a'a akwai wanda Allah subhanahu wataala ya kebance su a hadisi da ma an yi magana kamar yadda yace akwai wani wanda gumin zai zo iya kaza wani zai yi kaza zai yi kaza amma kuma ya ce aya ko wanda suke fi zillal arshi yawma la zilla illa zilluhu akwai wanda suke inuwa la arshi ranan da babu wata inuwa sai wannan ainihin inuwa din sannan kamar yadda yake walakantitumuna furada din nan kuma ai ya fadi a wata aya yake cewa wa yamalatu kullu unasin bi imamihim za a kira jagora a kira mutane a tare su karkashin liwa guda daya sannan mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ainihin tuta guda daya kuma ana zuwa wurin sa a nemi taimako na neman ainihin neman Allah subhanahu wataala ya ainihin ceto yakan je kuma ainihin yayi ceto din to duka irin wayannan abubuwa ashe mu'mine mutanen kirki akwai wasu abubuwan da misali ba zai shafe su ba ran tashin alkiyama kai dai abinda ake so mutun ya zama da cewa ya ainihin sifanta kansa da irin wannan sifa ta mutanen kirki. Saboda haka wala qaltu muna furada kama khalaqnakum awwala marra, kamar yadda muka halitta ku tun daga farko gashi na ainihin kun zo mana. Su wayennan kafirin za a ga ya musu wannan magana, wa taraktum ma kawwalnakum, kun bar abinda muka ba ku na dukiya, wara'a zuhurikum, a bayan bayan ku fitunya a duniya, bi ghairi ikhtiyarikum, ba tare da zabin ku ba. Wannan ne dai wanda babu wanda isa ya je da shi lahira, ma'ana kuɗi na duniya ya fanshi kansa da shi a lahira, wannan kowane ne shi bai isa ya je da shi ainihin lahira ba. Da haka Allah subhanahu wataala ce kun bar wannan abun a san duniya, wara zuhurikum, wa yuqalu lahum, sai a gaya musu tawbikan dan ainihin zargi, ma nara ma'akum shufa'akum, ba mu ga tare da ku, ba mu ga ainihin masu ceton ku nan ba na gumaka. Allazina za'amtum, wanda kuke rayawa, annahum fikum shuraka, wanda cewa su dinnan masu ceto ne na Qur'anin tashin alkiyama, ba mu gansu tare da ku ba. Laqad taqatta'a bainakum, saduwan kun nan yayi yanki a tsakanin ku, ba ku da alaka da su. Wa dhalla ankum ma kuntum tasmuna, ma kuntum tasmuna, abinda kuke rayawa fitune a duniya, min shafa'ati hanu, cewa wannan guma kan za su ainihin cece ku. Wa dhalla ankum, sun tafi sun bar ku, ba za ku samu ceton su ba.
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.
نعم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. الله سبحانه وتعالى إن الله للشي الله سبحانه وتعالى فالق الحب شيني كيس آغا قوايا قبر أينهن سرو والنوى دكم أينهن قلن دبينو دما كمان تنسو أبن داكي سوى الحب شيني قوايا دبات أينهن دا أتجنتا إذن سوى أينهن أبوان داكي تنسو بابو دادن نن babu da kwaya daya a ciki kaman babu kullo a ciki, imma akwai ƴaƴan su ainihin ƴan kadan ne. Saboda haka to wannan shi ne ake ce masa alhabbi, kamar irin kwaya na masara ko kwaya ainihin na alkama ko kwaya na gero da makamantansu, su ne ake kiran su ainihin alhabbu. Wannan wa kuma abin da yake da kullo a cikin sa, irin su ainihin dabino, irin su ainihin goruba da makamantansu, duk abin da dai kan kitacen da za a samu da a cikin sa, shi Larabawa suke kiran sa annawa. To Allah subhanahu wataala shine faliqu, ma'ana mai tsaga wannan daga ainihin tsirrai, ma'ana in aka saka shi a ƙasa. Saboda haka to Allah subhanahu wataala shine ya san wannan tsiron, ga yadda ainihin Allah ya masa tsarin halittarsa. Idan aka yi ruwa a kansa a cikin ƙasa, dole ainihin sai wannan abubuwa sun haɗu. Na farko ya zama da cewa akwai ƙasar da shi wannan tsiro zai lullube wannan abun, akwai kuma ruwan da zai zo ainihin ya tuka shi ya tuka wannan ƙasan, sannan akwai oxygen da yake shiga ya taɓa ainihin shi wannan kwayan, sannan kuma akwai rana da take ainihin taɓa wannan abubuwa. Duk wannan kayan aiki ne. To idan wannan suka haɗu, dama Allah subhanahu wataala ya ce to da sun haɗu kuma zai fitar da ainihin zangarniya a jiki. Da haka to Allah shi ne mai ikon wannan. Babu ɗan adam da isa ya ce gashi shi ya tsirar da abu kaza, duk abin da za ka yi sai dai ka je ka shuka, sannan kuma ka zauna ka jira ikon Allah. In ya fito, to Allah ne ya fitar da shi. Inna Allah faliqul habbi wan nawa, da ainihin shi kwallon dabino ɗin. Sannan kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala yukhrijul hayya minal mayyiti, shi ke fitar mai rai daga matacce. Kal insani wa ta'iri minan nutfa wal bayda, kamar ainihin mutum ainihin daga jikin digon mani, ma'ana digon mani matacce ne, ba mai rai ba ne, amma digon mani sai ya fidda ɗa, da aka an fidda mai rai a jikin matacce. Ko kuma ainihin kwai, ma'ana kwai kamar na kaza, matacen abu ne, ba abu ne mai rai ba, baya motsi, amma sai Allah ya fidda ainihin zakara ko kaza a jikinsa, don haka ya fidda mai rai kenan a jikin matacce. Shine inna Allah yukhrijul hayya minal mayyiti. Wasu kuma suka ce a'a, yana fidda mumini a jikin kafiri. Za ka ga uba ainihin kafiri, amma sai ga ya haifi ɗa kuma ɗan ya zama mumini. Saboda haka wannan kafirin shine almayyit, wannan rayayyen kuma shine mumini. Saboda haka yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti, shine mai fidda mamaci kuma matacce kuma minal hayyi, a jikin ainihin mai rai. Da haka sai ya zama annutfa ma'ana kwanya fito a jikin zakara, zakara mai rai ne sai ya fito kwai wanda yake matacce, ko kuma ainihin dan adam iya da rai sai ya fito digomani kuma wanda shi kuma matacce ne, ko kuma ainihin mutumin mumini ne amma sai ya aikida wanda wannan dan kuma ainihin kafiri ne. To duka wannan hikima sai ta Allah subhanahu wataala, wa mukhrijul mayyita minal hayy zalikum, wannan alfaliqu wal mukhrij mai tsagawa ya fitar din nan ba kowa bane shine Allah, Allah shi kadai shine mai ikon wannan. Da haka yanzu da dan adam zai zauna ya sa shuka a gabansa ya ce zai jira ya ga lokacin girmanta, bai isa ya ga lokacin girmanta ba, sai dai ya tashi daga baya, in yaso daga baya zo ya ga ta girma. Haka ko dan zai sa a gaba ya ce yana jira ya ga lokacin dan sai ƙara girma, ba zai taba gane ba, ko da kuma zai kura masa ido duk yadda zai yi, saboda haka Allah lokacin da zai girma da shi din ya masa ainihin ba duhu idan sa bai isa ya ga wannan ba, kuma yana nan yana faruwa a zahiri amma bai isa ya gani ba. So da haka haka Allah subhanahu wataala yake a cikin al'amuransa, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy zalikum Allah, wannan shine Allah, fa anna tufakuna, ta ya za a juyar da ku, tusrafuna anil imani, ana ku imani ma qiyamil burhan, ta arda tsayuwar hujjoji, a bisa Allah shine kadai goni a cikin aikin sa, babu wanda sai goninta irin ta Allah subhanahu wataala, duk gonintan ainihin bature, bai taba kirkiro kwayar gero ba, sai dai ya samu kwayar gero ya dan canja mata halitta, watakila a ce wannan dan agric ne yana yin manyan kwaya yana kaza, amma geron asalin zai samu, amma ya kirkiro abin da babu shi ya samar da shi, bai isa ba sai Allah subhanahu wataala.
فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الله دي شي ونن ذلكم الله ونن شي نفالق الإصباح wanda ainihin ya kago asuba, ai shaqqa amuda subhi wa huwa awwalu ma yabdu min nurin nahari an zulmatil layli, abinda yake fara bayyana na hasken rana daga duhun dare, to ma'ana shine asbahi ake ce masa asuba, ita asuba take keto wannan hasken rana ne yake fara hudowa, da aka wannan shine ake ce masa asuba. To Allah subhanahu wataala shine mai tsago ainihin asuba, dan haka malamai suke magana cewa ita rana tana yin tafiya na ainihin awowi masu yawa, ba tafiya na milamilai masu yawa a cikin sakan kuma dan kadan. Yanzu abin da za a kaddara asuba misali za ta hudo karfe ainihin za ta hudo misali karfe 5, to haskenta ne fa ka fara ganowa, da halin ta bar wasu kuma bangare na duniya na wasu wurare daban, saboda haka a cikin lokaci da bai wuce awa daya ba, inda tabaro din nan su kuma suke ganin ta a can din nan a cikin awa daya, sai ka zo ka samu har gari ya waye har ranar ta hudo a nan a wurinka, alhalin kilomita dubbai ne tsakaninka da can inda take wannan haskawa din nan. Sannan kuma in tabar wurinka kai ma da magariba a nan za ta bar wurinka nan, to wani ta je ta haska masa ne dan barin da za ta yi nan, to kilomita dubbai za ta tafi kafin ainihin kai kuma ga ainihin ta fadin nan. Saboda haka to duka wannan hikimar Allah subhanahu wataala ne shine ya kagi wannan asuba din nan, waja'ilul layli sakanan, kuma shi Allah shi ya sanya dare ya zama abun nutsuwa, taskunu fihi al-khalqu min at-ta'abi, mutane za su huta saboda wahalan da suka sha ainihin da dare, sai Allah ya dan musu lonshedin, ma'ana sai ga annan dauke wannan haske din nan, saboda kowa ya shiga gida ya zauna ya huta ya dan ainihin bacci ya zo masa. Yanzu mutum ya zo bacci a ɗakin sa daiwa za a ga sai ya dan kashe wuta sannan yayi bacci, to dan haka to haka Allah ya ce bari a dan kashe muku wuta ku samu ku yi bacci ku huta, saboda jikin dan adam bai isa ya dauki ainihin haraka na ainihin awa 24, sannan ya sake kuma dujonawa awa na 24 ba tare da kwakwalwarsa ta yi bacci ta huta ba. Haka Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam saboda rauninsa, to dan haka ne Allah ya dare ya yi wa mutane inda za su huta in sun sha wahalarsu kuma a harkar rana. Shine ma'ana waja'ilul layli sakanan wash-shamsu wal qamara, Allah shi ya sanya rana ya sanya wata suka zama husbanan abul lissafi, hisaban lil awqati, a lissafa ainihin lokuta, kamar yadda ya fadi a wata aya ainihin bi husbanin a cikin suratul ali ayatul rahmanin nan. Da haka to Allah ya sanya dare da rana dan ainihin lissafi, da Allah bai sanya dare ba ko rana ba aka dinga tafiya haka zururu to ba za a gane cewa wannan wata rana bace, ba za a gane cewa wata nawa aka yi ba, ba za a gane cewa shekara nawa aka yi ba. Allah sai ce to ya sanya al-shamsu wal qamaran nan husbana dan ayi lissafi a san kwana nawa ne. Zalika al-mazkur, wannan abin da aka ambata nan fa, taqdiru qaddarawa ne na al-aziz, wanda yake mu buwayi fi mulki, a cikin mulkin sa, al-alimi, wanda yake masani bi khalqihi, da halittarsa gaba dayanta. Da haka to wannan hukuncinsa ne ya kaddara haka.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
نعم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي شي الله شيني wannan da ja'ala lakum an-nujuma, ya sanya muku taurari, litahadu biha, dan ku shirye da su wa'annan taurari din, fi zulmatil barri, a cikin duhu na sarari, wal bahari, ko kuma kogi, fil asfari, a tafiyanku. Saboda su taurari sune alama na farko a duniya, kafin a ce ainihin ka gane cewa gwamnati ta zo ta maka kwalta za ta je ta wancan gari, saboda haka ba za ka bata ba. Kafin ka gane cewa an rubuta maka alama na kilomita daga nan zuwa nan shine kilomita kaza, ba za ka bata ba. Kafin ka gane wa'annan gaba ɗayan su, abinda Allah ya fara yi wa dan adam alama shine taurari, wa alamat wa bin nazmi hum yahtaduna. Saboda haka mutane ba su da alaman komai, lokacin duniyar gaba ɗayan ta daji ce, gidajen ma ainihin ba su da ainihin yawa, garuruwan ma ba su da yawa. To yanzu dashi in tafiya, menene alamar su? In ainihin kana cin kaho da hanya ce jama'a ba su yawa, balle su tattaka ta har wurin ya zama hanya. Saboda haka wuri kawai ciyawa ce da ainihin kurruka da sauransu. To matafiya a da abinda suka fara lissafi da shi shine taurari, sai ya zama na cewa in gari ya waye sai a samu gindin bishiya a kwanta a yi ta bacci, saboda za a bata yin anta za a yi tafiya din. Saboda haka sai dare ya yi taurari sun fito, sai a ce tauraro kaza yana ɓangaren gari kaza ne, tauraro kaza in ka bi shi zai kai ka wuri kaza, tauraro kaza in ka bi zai kai ka wuri kaza. Saboda haka da haka mutanen da suka dinga yi. Saboda haka wannan shine asalin natural alama wanda Allah ya fara yi, shine yake cewa huwa allazi alakumul lujuma, shi Allah shi ya sanya muku taurari, litahadu biha, dan ku shirya da wa'annan taurarin, fi zulmatil barri, ko kuma a duhun sararin doron duniya, wal bahri, ko balle ba a kogi. Idan mutum tafiya kogi yake, ba ainihin gaba ake bi ba, kwale-kwale kawai aka tafi, to akwai wanda suka san tauraro kaza yana ɓangaren gabar ne, da haka yin an tashi yin sallah nan za a fiskanta a yi sallah, amma yin ba haka ba za a gane inda aka dosa ba. Fi zulmatil barri wal bahri, Allah ya ce kai ƙarfin sannan ayati, wallahi mun daidaita muku ayoyi masu shirarwa ala kudratina, a bisa ikonmu, liqaumin ya'lamuna, amma fa ga mutanen da suke da hankali, yatadabbaruna, suke izina, za su gane cewa akwai Allah subhanahu wataala.
Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda'. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
نعم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الله سبحانه وتعالى يتكبر بعد مثال ذلك سوى. وهو الذي أنشأكم شين يفاريكم على يهل التوكم من نفس واحدة دقائن ريب دادية هي آدم إتتع النبي آدم. Saboda ita ma nana Hawwa a jikin annabi Adamu ne aka ainihin sake ta aka yi ta, da aka annabi Adamu kadai Allah ya fara halitta, shine fare ku daga ainihin nafsin wahidatin, wai ainihin guda daya. Saboda haka sai ya sanya kuma daga baya a jikin Adam din, fa mustaqarru minkum fir rahimi, akwai mai tabbata a cikin ainihin mahaifa, wa mustauda, akwai kuma wurin bankwana ko wurin da ake ajiyewa na dan lokaci kadan, fi sulbi, kamar na gadon bayan, ma'ana namiji, shi namiji ainihin mani yana fitowa ta gadon bayansa, ita kuma daga ainihin kirjinta, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib, shi dan adam yana fitowa tsakanin as-sulbi, gadon baya, wat tara'ib, da kuma karankarma, shine ainihin kashin, ma'ana kirji kenan. Da haka to wannan shine Allah shi ya muku irin wannan, idan aka sadu wannan ya taho ya zo sai su hadu, sannan daga baya sai a halicci ainihin dan adam. a makanu qararin lakum wuri ya tabbata ainihin gare ku shi wannan arrahim ma'ana mahaifa din kenan da haka sai Allah subhanahu wataala ya wannan mahaifan kuma ya sanya ta ku kowane wuri ma'ana aminci a wurin dan adam in ba aljanna ba ba inda yake mahaifa dadi in ba aljanna ba don me domin duk dan adam da ya fito duniya sai yayi kuka in kaga mutum yayi kuka kuma an sa shi a wurin da bai ji dadi bane dan haka yaro inda yana kukan jin zafi a cikin dare sai ka dauke shi ka sa shi a wuri mai sanyi ko fanka ko AC zaka ji ya jiro to saboda haka to in kaga ai mutum an jefa shi a wani wuri ya yi hutu bai ji dadi ba shi yasa aka ce ainihin shi yasa Allah yake kiran wannan wurin makanu qararin wurin ainihin matabbata yake fadi a wata aya kuma fi qararin makinin a wani matabbaci wanda yake amintacce ma'ana shi wannan makinin din shi yasa ma ainihin malamai suke cewa masala ilmul ainihin na wanda suka san ilimi na abin da ya shafi zamantakewar dan adam ko ainihin abin da ya shafi ainihin nafsu suke cewa abin da ya kamata idan ainihin aka haifi jariri to in aka ciro shi kar a yaye shi daga jikin mahaifiyarsa a take a je a sashi a tsumma a dan daura shi akan cikin mahaifiyar zai dinga jin kanshin wancan mahaifar da ya baro din saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa wannan wurin matabbaci ne kuma akwai hikima a wannan wurin domin wannan wurin gashi dan tantani ne a ciki kuma zafi ne da shi saboda haka ya kasance duk abin da ka sa a bakin ka in ya kona maka baki in dai kai sauri ka hadiye zafin cikin ya fi shi zafi dan haka ba za ka ji ya kona maka ciki ba saboda zafin cikin amma sai ga yaro yana cikin wannan dan tayin yana numfashi kuma sai wannan wurin ya fi ko ina dadi a wurin sa in ba azanna ya shiga ba wannan duniya daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala to Allah yana in abubuwan sa yana son ka zauna ne wai ka dinga tunani ka dinga tafakkuri abun nan da yayi kaza yayi kaza yayi kaza kai ba a yi shi don banza ba abun nan da yayi kaza yayi kaza ba labudda akwai wanda yayi shi abun nan da aka yi shi yayi kaza yayi kyau ma labudda wanda yayi shi ya iya ya fi kuma kowa iyawa saboda haka Allah subhanahu wataala yake faɗi wannan ayoyin shi yasa yake cewa to kad fassalnal ayati lallai lallai mun daidaita ayoyi fa amma fa li qaumin yafqahuna ga mutanen da suke fahimta ma yuqalu lahum abun da ake gaya musu daka duk wanda baya fahimta sai ya zama summun bukumun umyun fahum la yafqahuna kenan ba sa ainihin fahimta alhamdulillah zamu tsaya wannan wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya sannan jiya akwai wani bawan Allah da ya kawo mana ainihin zakarsa yace ainihin arabawa bayan Allah ina ganin muna masa godiya Allah ya biya masa bukata saboda haka yan kwamiti za su ƙara yadda suka ga dama yadda za a rabawa mabukata Allah ya biya mana dukkan bukata Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu suka da imani fatiha da salatu fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ان الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
ان سوره قراءه القران وجرما daga masallacin Isiyaku Gwamna tare da Sheikh Modubu Isa Shango da alaran masa wanda Dr. Jamil Isiyaku Gwamna ya dauki nauyin kawo muku.